أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله مدسادوا وأن مركز نمجيما danci gaba da tafsirin mu ko ta'ammulat ko waqafat wanda muke yi na alqur'ani. Wannan shine majlisi na 11 a tafsirin suratul ahzab. Muna 7 a kalanda al-sahin kasan mu kenan, 7 ga watan Muharram, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1448, wanda yi daidai da 22 ga watan 6 a kalandar Bature 2026. Kamar yadda muka saba kamun mu shiga karatu, inda akwai tambaya ɗaya ko biyu wanda suke da alaƙa da mu'amala kenan, sai mu yi sai mu shiga cikin karatu insha Allah. In kuma babu sai mu huce ko ƙarshen karatunmu mun tsaya kan aya ta 6. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 7, in Allah ba mu iko mu yi 7 mu yi 8 insha Allah. Shine wadau Ubangiji madaukakin sarki yake cewa, idza khazna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa khazna minhum mithaqan galiza يسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما. وانا ايو يغدابيو كما يندا اوبنجي يكي باين يا كملا منا بياني اكن ابوبوا وندا سكا شاهمو من زمن سيرا دا امنتا الله تبتا غريشي دا زمنتكيوا تيو دا غوبي غما دا ممناي كو غما دا مسلمي. زامن غا اوبنجي يا كوما منا بياني كان وانا القولي وندا ya manzanni suka dauka akun agun ubangijin su, da aya ce wadda malumai sun yi sabani akan ta. Shin wannan sakon irin shi ne wanda muka dauka tun muna cikin cikin ma'aihonmu, ko tun kamun ma a same mu, tun kamun muna kasancewar kwayar zarra muka dauki wa ubangiji wannan sakon? Irin shi ne manzanni suka dauki sakon nan zuwa ga ubangijin su, ko kuma shine ubangiji yake labarta mana ka tuna ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama, lokacin da muka rike alƙawalin annabawa, kuma kai ma muka rike alƙawalin annabawa daga gare su, haka kuma muka rike alƙawali daga gare ka. Daga cikin annabawan da muka dauki alƙawali, ko da muka dauki alƙawali da muka rike alƙawalin su, shine da kai annabi Nuh, da kai annabi Ibrahim, da kai annabi Musa, da kai annabi Isa dan Maryam. Tabbas kuma mun dauki alƙawali wanda yake mai kwari, alƙawali wanda yake mai kwari, mai kwari shine galizan, misaqan galizan. Sai Ubangiji ya ci gaba da mana bayani, yake cewa liyas'al as-sadiqina an sidqihim, dan mai gaskiya ya tambaya, ko liyas'al as-sadiqina an sidqihim, domin ya tambaye masu gaskiya akan gaskiyar su, wa addalil kafirina azaban alima, kuma Ubangiji ya tanadi azaba mai radadi ga waɗanda suka bijire ni'imomin da Ubangiji ya yi musu, sune kafirai. Nan idan muka leka ayar, zamu gani wa iz akhazna minan nabiyina misaqahum, kamar yanda malumai kullun suke bayani suke cewa idan kaga wa iz akhazna, ko lokacin da Ubangiji zai kawo iz a cikin kalma, tana nuni akan maf'uli ne wanda aka yi hazafin takdirin shi, shine wazkur ya Muhammad iz akhazna minan nabiyina misaqahum, katina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da muka dau alƙawali game da annabawa. Wani alƙawali ne wanda yake kakkauran alƙawali, shine na harko za ku bautata wa Ubangiji shi kadai, ba za ku hada shi da wani abun bauta ba. Alƙawali na biyu shine za ku isar da sakon da Ubangiji ya dora muku, yaunin ku isar da shi. Kuma nan Ubangiji da ya tashi zano mana annabawan da aka sune, sai ya zano mana ulul azmi minar rusul, sune manya-manya daga cikin annabawa, sune annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, sai kuma tukamakonsa shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nan sai ya kawo mana mas'ala iz akhadna minan nabiyina, ka tuna lokacin da muka dau alƙawali daga annabawa. Wannan alƙawalin annabawa sun sha bamban da manzanni, kamar yadda ba kowane annabi ba yake kasancewa manzo ba, amma dai kowane manzo annabi ne. Kaga idan ka dauka annabi Adam alaihi salatu wassalam, annabi ne ba manzo bane ba, ki sanya a wurare daban-daban zaka gani Ubangiji yana baka bayani akan lalle sabanin annabawa, kamar yadda manzo Allah Ubangiji yake bayyana mana kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirina, ai al'umma ta kasance al'umma ce ɗaya lakkar, sai Ubangiji sai ya rarraba wayancan aka aiko musu annabawa, wayancan aka aiko musu masu gargarin su daga cikin manzanni. Haka kuma daga ci yake bayyana mana inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di, ai mun maka wahayi ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin ka na annabi na manzo, haka kuma mun yi wa annabi Nuhu a matsayin shi na manzo mun yi mai wahayi, kamar yanda muka yi wa wa'ansu annabawa kamun annabi Nuhu. Kaga wannan shi yake nuna maka da kai wa'ansu annabawa kamun annabi Nuhu, shine malumai suke bayyana mana mas'ala ta annabi da manzo, shine duk lokacin da idan aka ce maka annabi, kamar yadda malumai suke bayyanawa, shine annabi shine huwal ladhi yub'athu bi shari'atihi tabi'atun bi shari'atin tabi'atin li ghayrihi, shine annabin da za a aiko shi da wata shari'a wadda take bibiyar bayan shari'ar da ta gabace shi. Kurum shi idan ya zo kamar malami ne a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, kurum kira zai yi ya jaddada alƙawalin da ko umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi da hannun da yayi. Sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana malumman al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tamka annabawa suke, saboda suna jaddada wannan sako wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi. Yace amma dai idan an ce maka manzo, shine manzan da aka umurce shi, duk da kasancewar da kwai sabani na malumai da kwai wa'inda suke ganin idan aka ce maka annabi shine wanda aka yi mai wahayi da wata shari'a, amma dai ba a umurce shi ba da isar da wannan wahayi wanda aka yi mai, wannan shine annabi. Wannan a gwalgwadon magana biyu malumai gare su kan mas'ala wane ne annabi, shine magana ta farko shine huwa allazi yuha ilayhi bi shar'in walakin la yu'maru bi tablighin nasi, yuha ilayhi bi fi'li kaza wa kaza lakin la yu'maru bi tabligha, shine annabin da za a mai wahayi a ce mai da kaza da kaza da kaza da kaza ake so ka aiwatar, amma dai ba za a umurce shi ba ya isar da wannan sako wanda aka umurce shi ya isar. Shine kenan idan kwa ya kasance za a umurce shi da isar da wannan sakon, to tabbas ya zamanto manzo, annabi ne kuma manzo ne. Kamar yadda muka sani manzon mu sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka tare shi, malaika Jibril ya takume shi, ya umurce shi ya karanta hasso uku, ya karanta mai ikra, a wannan hali manzon mu manzo ne, wannan annabi ne ba manzo bane ba. Sai zuwa lokacin da ya dawo gida aka sabkar mai da suratul muddassir, ko warkon suratul muddassir kun fa anzir, sai aka umurce shi ka tashi ka isar da wannan sakon, ka galgadi jama'arka akan su bar bautar gumaka su dawo su bauta tawa Allah shi kadai. To shine an aiko manzon mu tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi da ikra, kuma am ya kasance manzo da suratul muddassir, ko sabkar da wannan ayoyi na harko na suratul muddassir.
shine nan malaike baiwa magana kenan ta harko magana ta biyu ita ce wanda muka harayi inda malamai suke ta hiyaska ce a ai shine wanda aka turo shi da wata shari'a wanda shari'an nan shari'a ce wanda take ta bayan shi kurum tunatarwa za yi akan waccan shari'a ta baya wanda aka saukar me amma dai magana wanda ta hi inganci shine manzo shine wanda aka umurce shi da isar da sako ya sakon yake yaya yake ya kallar shi take kurum in dai an umurci manzo ya isar da sako to wannan ana kiran shi da manzo annabin da ba a umurce shi ba da ya isar da sako ba amma dai an mai wahayi to wannan shi ake kira da annabi a hada mafi rinjaye ta malamai kenan nan ubangiji sai yake bayyana mana wa id akhadna mithaqahu wa id akhadna min annabiyina mithaqahu ka tuna ya kai muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da muka karbi ko lokacin da muka karba alƙawarin da kuka yi mana tunda annabawan su ne suka yi wa ubangijinsu alƙawari ai shi kuma ubangiji sai da yayi zabe kuma wannan kada mu manta ai da kai alƙawarin da ba wai annabawa ba kadai ba mu ma karan kanmu mun daukan wa ubangiji wannan alƙawarin shi dai ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul a'raf wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bal ashhadna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin ka tana lokacin da muka dau alqawari daga iyayen bani adam tun suna kwayar zarra ubangiji ya shelanta musu waye ubangijinku suka tabbatar ko muka tabbatar ba mu da wani ubangiji koma bayan shi mahaliccinmu alastu bi rabbikum shin ba ni bane ba ubangijinku ba qalu bala muka ce kwarai ko ubangiji kai ne ubangijinmu kai ne mahaliccinmu kai ne wanda ka cancanta kai daya tilo abota tami yace to wannan mun yi haka ne an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kada ku zo mana ranar tashin kiyama ku ce ai kun rubkana ai kun manta shi sanya manzan mu tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake tabbatar mana kullu mauludun yuladu ala alfitra imma abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi yace ba wani da wanda ma'ayye shi zatta aigo shi yazo duniya fati an aige shi akan fitra akan addinin musulunci sai dai ma'ayyuhan shi in ma su canza shi ya koma kirista ko ya koma ba yahude ko kuma ya koma ba majusi wannan kuma abin da ya biyo baya wannan shine daga kasancewar da akwai wata riwaya ce wadda Imam Ahmad ya hutar da ita Imam Al-Albani ya inganta riwaya a cikin as-sahiha yake cewa haula'i ilan nari wala ubali wa haula'i ilal janna wala ubali tsari na ubangiji kurum zai jimka ya ce wa'innan ɗan wuta ne ba ruwana kuma wa'innan ɗan aljanna ne ba ruwana wannan tsari ne na ubangiji haka ya tsara kuma hakan za a ta kuma bai zalunci kowa ba akan haka ba shi ne na yake bayyana mana lalle da kwai sako wanda muka ɗauka daga wanda annabawa suka ɗauka shi ne sakon guda biyu shi ne za su bautata wa ubangiji shi kadai ba za su haɗa shi da wani abin bauta ba na biyu kuma za su isar da sakon da ubangiji ya umurce su isar da shi ne ya tabbatar mana a ƙarshe cewa akhadna minhum mithaqan ghaliza tabbas mun ɗau ko sun ɗaukan mana alƙawari ko mun ɗauki alƙawari daga gare su alƙawari wanda yake kakkaura ba dan komai ba saboda isar da wannan sako shine ubangiji ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas ya kai wannan annabin ka isar da sakon da ubangijin ka ya dora maka yau ne isar da shi idan ka toge wani abu to baka cika ba miso inda aka dora maka ka isar da sakon ubangiji ba yace kadda ka ji tsoron wani wanda zai iya cutar da kai ko wani wanda kake sa ran zai hannayen shi za ta iya kawowa da zuwa gare ka wallahu ya'simuka minan nas Allah ya dau alwashin zai kiyaye ka da dukkan wani mutane dukkan mutumin da ya nema ya cutar da kai akan wannan tafarkin na isar da sako to ubangiji ya dau alƙawarin zai kare ka daga shi shine wannan sakon da suka dauka ya zanyano mana ko ya zana mana wannan annabawa guda biyar wanda ake kiransu da ulul azmi minar rusul shine can shara'a lakum a cikin suratul shura ubangiji yake bayyana mana shara'a lakum minad dini ma wasa bihi nuha wallazi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi musa wa isa an aqimud dina wala tatafarraqu fihi tabbas mun shar'anta muku a cikin wannan addinin a shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan tabbas mun shar'anta muku a cikin wannan addinin abinda aka yi wa annabi nuhu wasici akan shi haka abinda aka yi wa annabi Ibrahim wasiti akan shi shine bautatawa Allah shi kadai kada a hada shi da wani abin bauta haka annabi Musa haka annabi Isa haka karan kanka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine nan ya bayyana mana wa minka wa min nuhin alƙawalin yanda aka amshe shi a hannunka ko yanda ka yi wa Ubangiji alƙawali zaka cika wannan abubuwa guda biyu wanda aka nema ka cika su shine bautatawa Allah shi kadai tauhidi tsantsan tauhidi sannan isar da wannan sako yace haka muka amsa daga annabi Nuhu nan dan me ya sanya Ubangiji ya fara ambato mana da annabi Muhammad kamun annabi Nuhu kuma alhali annabi Nuhu shine harkon annabawa annabi manzo bayan annabawa wanda suka gabace shi wannan idan ka dauka da kai riwaya duk da riwaya ina shakka akan isnadin ta wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine harkon shine tukamakon annabawa kuma shine harkon su shine tukamakan annabawa da manzanni kuma shine harkon su wurin halitta yace shi sanya dalilin da kai malamai wanda suka kawo maganganu akan haka suke istidlali da wannan hadisin ai dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine na harkon su wurin halitta kuma shine na karshen su wurin annabtaka da manzanci shi sanya aka fara ambata shi iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka aka fara amsa daga gare ka sannan daga wa annabi Nuhu dan kuma mun yi bayani annabi Nuhu shine harkon manzo bayan annabawa wanda suka gabace shi kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di mun maka lalle tabbas mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu da annabawa wanda suka gabaci annabi Nuhu kaga wannan shi yake nuna maka lalle da kai annabawa wanda suka gabaci annabi Nuhu kaga annabi Adam annabi kuma haka nassi na hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun hutar da shi lokacin da aka shiga halin rumtsi aka rasa inda za a yi ana kai kawo ana nema ya za a yi wa al'umma hisabi kowa ya san matsayin shi wani nema yake ma ya san mu a ina muke ɗan aljanna ne ko ɗan wuta saboda irin hurgici na wannan yini wanda aka zo aka tsaya a gaban Ubangiji ba a san ba mi minti ta gaba za ta yi ba to a wannan lokacin ne mutane kamar yanda nassin hadisin hadisi ne wanda yake mai tsaho yake cewa annan nasa ya'tuna ila nuhin fa yaquluna anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard mutane za su zo zuwa ga annabi Nuhu za su ce mai ai ya kai annabi Nuhu kai ne harkon manzo wanda Ubangiji ya turo shi a saman doran kasa dan haka abinda muke nema ka tafi zuwa ga Ubangijinka saboda wannan daraja daga gare ka ka neman mana ayyo kowa hisabi ayi kunkurin kan dan bariya wanda yace wanda zai shiga aljanna ya shiga wanda zai shiga wuta ya shiga wuta a lokacin nan annabi Nuhu yake tabbatar musu lalle ba shi bane ba bai kai ba ku tafi zuwa ga annabi Musa aka tafi zuwa ga ku tafi zuwa ga annabi Ibrahim daga annabi Ibrahim kamar yanda hadisin tsaho gare shi aka tafi zuwa ga annabi Ibrahim aka tafi zuwa ga annabi Musa yake cewa ku tafi zuwa ga wani na ni ma ga abin da nayi wa Ubangiji aka zo zuwa annabi Isa shi ma yace a shawara ku tafi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za a yi tunturudu wata waga za ta zo delegation za ta zo gun manzon mutsira da wanda Allah shi tabbata a gare shi ta nemi wannan alhurman sai ya ce musu ana laha ni nike da wannan gatan abun Ubangiji ni nike da wannan gatan sai ya tafi gaban Ubangiji shi ya rusuna ya yi sujada ya ce idan ya yi sujada a wannan lokacin ne za a tusa mai irin kalmomi wanda zai yabi Ubangijin shi da su yace yana yabo yana yabo yana kirari saboda ba wani abu wanda Ubangiji yake so game da bawon shi kamar ya yabe shi mai kirari ya gode mai akan ni'imomin da yi mai saboda dai sai dalilin shi ake cewa idan ka tashi addu'a to kai kokari ka yabi Ubangiji ka mai kirari kai godiya zuwa gare shi akan ni'imomin da yi maka sannan ka biyo da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kulle addu'a ka da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to tabbas wannan addu'a karbabba ce shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana halin mai sujada yana yabon Ubangijin shi Ubangiji zai ce mai tashi santu'ta washfa' tushaffa ka tambaya a baka yace kuma ka nemi ceton duk wanda kake so a ceton maka za a ceton maka da a wannan halin manzon mutsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi zai ce ai Ubangiji a sanya al'umma ta dukkan ta cikin gida aljanna wallahi Ubangiji zai sanya mai ba zai hayya ba zannin shi ba amma dai saboda ga yanda Ubangiji ya tsara al'amari za ya ce ummati 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 al'ummata 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 ya Ubangiji a lokacin nan wanada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin ranan nan ne za a dora sikeli na adalci wanda ba za a zalunci kowa ba duk abinda ka san ka zo da shi shine za a maka hisabi da shi sai dai idan ya ga dama afa anka in dai baka zo da shirka ba to fa da kuyuwal duk abinda ka sheko ka zo da shi to Ubangiji ya sha bakance ka da kai da bayin shi ba ma wanda zai ji barantana ya gani a ce maka kai ka ce kai 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 nayi kai nayi a ce to shikenan na gafarta maka shiga gida aljanna wannan tausayi da rahama ta Ubangiji game da bayin shi sai ya ambata mana bayan annabawa wa minka wa min nuhi bayan annabi nuh aka ambata mana annabi ibrahim aka ambata mana annabi musa sai ya ambata mana wa isa bin maryam da isa dan maryam anan zaka iya tambayar kanka ya aka yi shi annabi ibrahim ba ce ba wa minka wa min nuhin wa ibrahim ibni azar wa musa da aka zano sunayen iyayensu sai da aka zo kan annabi isa aka ce isa bin maryam aga wannan shi yake tabbatar maka da mu'jiza ta Ubangijinmu aga da kai wanda Ubangiji ya halicce shi daga cikin ɗan Adam ko daga annabi Adam idan ka dauka an halicce shi ba uwa ba uba an halicce shi min tinin lazib min salsalin min hama'in masnun etap etap ko mataki mataki wanda laka tai har ya kai zuwa ga halitta annabi Adam sannan kuma wata mu'jiza iko na Ubangiji da nuna kudirar shi akan bayan shi ya halicci matar annabi Adam daga hakarkarin shi shi annabi Adam kaga an halicce ta daga mi daga uba ba uwa sai Ubangiji ya dawo ya nuna ikon shi ya halicci annabi Isa da uwa babu uba kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu Maryam fa hamalatu fantabazat bihi makanan qasiya fa ajaa al makhadu ila jiz'in nahl qalat ya laitani mittu qawla hadha ko kamun nan wazkur fil kitab maryam innahu kana siddi inna wazkur fil kitab maryam idan tabazat min ahliya makanan sharqiya fattakhadhat min dunihim ijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyunun wa linaj'alahu ayatan lin nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya fa hamalathu fattabazat bihi makanan qasiyya tahu ta bayan gari ta biya bukatunta kuma sai ga mala'ika nan a siffar dan adam yace na zo ne inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya ina neman tsarin ubangiji mai rahama mai jin kai gare ka in dai ka kasance kana jin tsoron ubangijinka ka kasance kana da takawa yace a'a ni ho ba wani abba ne ba dan sako ne zuwa ga ubangijinki zaki samu da ce to ya za in samu da namiji bai taba ni ba kuma ni ba karuwa ba yake cewa wannan haka Ubangiji ya tsara aya ce walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya ai Ubangiji ya riga ya zartar da wannan al'amarin al'amari ne la mahala da sai ya kasance kai tsaye kurum sai ta ganta da juna biyu kurum ta yi gaba fa hamalatu fantabazat bihi makanan qasiya kai tsaye sai ga naƙuda ta zo mata aka ce mata huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqqit alayki rutban jaliya ana nan kurum he ga annabi Isa ya huto he ga annabi Isa nan kai tsaye yana magana ga abinda zaki in abin in kin koma gida damuwarki take cewa ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya ai da amma ya kai tona da amma na mutu kamun wannan ranar na kasance abun mantawa wanda an mance da shi har abada yake cewa ai abun ba haka bane ba damuwarki shine idan kin koma gida to shine in kika zai inni nazartu lirrahmani saman falan kallima liyawma insiya ai ni na dau azumin magana ba san ba kowa magana ba ki bar ni da suni na ishe su aka zo annabi Isa ya kare kanshi ya ce wa a inni abdullahi ayata biyar kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya. Yana hutarwa duniya ya fara da'awa, ya fara kiran su ga abinda aka turo da danshi, kuma wajibi ne ku yi shi har zuwa lokacin da irin mu'jiza da baiwa wanda Ubangiji ya yi wa annabi Isa alaihi salam. Nan sai yake bayyana mana, yake cewa wa akhadna minhum mithaqan galiza, dukkan su wannan annabawan muka dauki alkawari wanda yake kakkarwa, alkawari wanda yake mai girma, alkawari wanda yake mai kwari ga wa'annan annabawa akan abubuwan da ya kamata su aiwata. Nan da kwai ayoyi wanda suke nuna mana na irin abubuwa wanda suka kasance annabawa, irin alkawari wanda annabawa suka dauka, amma dai a shi bai kasance ba misaqan galiza ba, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu Ali Imran. Ubangiji yake cewa wa idza akhadha Allahu misaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu linnasi wala taktumunahu fanabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila wa bi'sa ma yashtaruna. Katina lokacin da mazuwa littahi suka dau alkawali za su bayyana abin da yake cikin littahin su, ba za su koyi ba. Kaga nan alkawali ne suka dauka da yake ba annabawa bane ba, ba a ce ba misaqan galiza ba, ai irin aikin da wa'incan za su yi shine su ma za su yi, amma dai bai kasance misaqan galiza ba, zai kasance misaqan galiza ne ga annabi, ga manzon da Ubangiji ya aiko, ko game da manzon da Ubangiji ya aiko, kasancewar manzo shine wanda aka umurce shi da ya isar da sakon da aka aiko shi da shi. Sai Ubangiji yake bayyana mana aya ta gaba, yake cewa yas'al as-sadiqina an sidqihim, yake cewa Ubangiji yayi haka ne dan ya kasance, dan ya tambaye Ubangiji yayi haka ne dan ya tambaye masu gaskiya akan gaskiyar su. Nan Allah lamun ce litta'lil bangaren ma'ana, lamun ce litta'lil bangaren ma'ana kenan, liyas'al as-sadiqina an sidqihim, ai Ubangiji yayi haka ne dan ya tambaye masu gaskiya a cikin gaskiyar su. Wannan shi yake ƙara tabbatar mana wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba. Wannan ya kawo kai kamar wannan yanda malamai suka kawo akan qad yakunu min ghaibatin ila hudurin, kamar wannan aya, wannan wa laqad akhadha Allahu mithaqa mithaqa alladhina mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba. Nan Ubangiji yana bayyana mana liyas'al as-sadiqina an sidqihim, Ubangiji ya yi haka ne dan ya tambaya, ko dan ya tambaye masu gaskiya akan gaskiyar su, wurin isar da sakon da aka umurce su su isar da shi. Wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tahi akan haka, daidai wa'ansu daga cikin malamai suna ganin ai wannan tambayar za a tambaya ne ga wa'inda aka aiko su, da wa'inda su ma aka, da wa'inda aka ba su sakon isarwar, da wa'inda su ma aka isar musu da sakon. Kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul A'raf, fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalina, wa'inda aka turo su dan su isar muku da sakon, tabbas za mu tambaye su akan san hal sun cika sakon da aka turo su dan shi ko ba su cika ba. Haka kuma da aka isar muku da sakon, tabbas Ubangijin ku za ya tambaye ku yaya sakona da ya iso muku, kun yi abin da aka umurce ku ko kuma ku yi abin da ba aka umurce ku ba. Shine malai yake bayyana mana tabbas Ubangiji zai tambaye su akan gaskiya, liyas'al as-sadiqina an sidqihim, tabbas Ubangiji zai tambaye masu gaskiya akan gaskiyar su, wurin isar da sakon da aka yi musu, kuma haka da wa'inda aka zo aka isar musu da sakon. Kenan kaga dawa dawa za a tambaya, da wanda ya isar da sakon, da wanda aka isar mai da sakon. Annabawa ko manzanni su ne wa'inda suka isar mana da sakon, to mu ma wanda sakon ya iso mana, wajibi ne Ubangiji, ko kuma tabbas Ubangiji za ya tambaye mu. Wannan shi ne ka'ida, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, shi ne lanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna almursalina, yace kuma wa'adda lil kafirina azaban alima, tabbas Ubangiji zai, ko ya riga yayi tanadi gaba da wa'inda suka bijire ni'imar shi, azaba wadda take mai raɗaɗi. kenan wannan su ne ayoyin nan guda biyu wanda mali wanda zan iya fassara su a wannan zaba kenan wa idha akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minkum wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza yas'al as-sadiqina an sirfihim wa 'addal lil-kafirina 'azaban alima karkashin wannan ayoyi guda biyu abubuwan da zan iya fa'idantuwa da su shine na harko girman yauni wanda Ubangiji ya dora wa annabawa alaihi salatu wassalam saboda a bayanin da Ubangiji yake cewa wa akhadna minhum misaqan galiza ba inda Ubangiji ya kawo mas'alar misaqan galiza a cikin alqur'ani sai wurare guda biyu shine wurin da Ubangiji ya dau alkawali ko alkawalin da annabawa suka daukar me la tubayyinunahu lin-nasi wala taktumunahu duk da kasancewa wannan daga banu isra'ili ne shine isar da sakon da aka dora musu yauni isar da shi haka kuma tsayuwa akan tauhidi kada su bautatawa wani koma bayan shi shine Ubangiji ya tabbatar mana lalle wannan sako ko wannan alkawari wanda suka dauka misaqan galizan ne banda shi sai bangaren aure shine lokacin da mutun ya auri iyalin shi to wannan wa an kulle rajajjeniya wadda take galiza shine Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul nisa wa akhadna min hunna misaqan galiza tabbas kun rigaye kun dauki wani alkawali wanda yake kwakwaran alkawali kakkauran alkawali a wurin wannan mata shine za ka tsaya tsayin daka bangaren cin su bangaren shan su bangaren tarbiyyantar da su kai duk wani yauni wanda ya hawo kansu ya koma ko duk wani yauni wanda yake ji akan babanta to ya riga ya kaura ya koma kanta hatta da tarbiyyanta shine kaga shine Ubangiji ya bayyana mana misaqan wa akhadna minhunna misaqan galiza alkawali ne wanda yake kakkauran alkawali wanda uka daukar wa kawunan hatta da bangaren ibadar ta wajibi ne sai kai tsayin daka akan shi shine Ubangiji yake bayyana mana ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma za a tambaye ka akan wannan kiwon da aka baka saboda kaga ka iyaka tai ka dauko kinan alkawali ne kakkauran alkawali ka dauka to tila sai kai taka tsantsan wurin biyan wannan alkawali wanda yake karka kaga a wannan wurare guda biyu shine Ubangiji yake mana bayani misaqan galiza ina wannan bangaren daya na annabawa kaga Ubangiji sai ya bayyana mana wannan alkawalin wanda aka dauka alkawali ne wanda yake galiza haka kuma muna iya fahimta kalkashin wannan ayar lalle yana daya daga cikin ni'imomi wanda yana daya daga cikin manya-manyan min an'ama Allahu alayhi bi ni'matin ko man an'ama Allahu alayhi bi ni'matin duk wanda Ubangiji yayi mai wata ni'ima wannan ni'imar bai dacewa ya bijire mata shi san yayi Ubangiji yake bayyana mana ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi cika alkawali yana ɗaya daga cikin ni'ima shine Ubangiji yake bayyana mana ya ku bani Isra'il ku tuna ni'imar da nayi muku dan haka ku cika alƙawarin da nayi da kuka dauka akan za ku isar da wannan sako la tubayyinunahu wala taktumunahu za ku bayyana wannan sako na at-taura da injila ba za ku koyi shi ba na wannan yana tabbas yana nuna mana lalle alƙawari wanda ko alƙawarin da Ubangiji ya dauka game da ko alƙawarin da manzanni suka dauka game da Ubangijin su alƙawari ne wanda yake kakkaura wanda wajibi ne a cika shi haka idan muka leka a cikin alqur'ani zamu gani a cikin suratul ma'ida ubangiji yana bayyana mana irin alqawli wa laqad akhadha Allahu misaqa bani isra'ila wa ba'athna ilayhi 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum kaga an dauki alqawli game da banu isra'ila ubangiji yake ce musu a suka dauki mutane wannan kowata kabila aka dauki jagoran ta guda 1 har su guda 12 ubangiji yake cewa inni ma'akum tabbas zan kasance tare da ku, amma dai da zaran mi la in aqamtumus salata, idan kuka tsayar da sallah, wa ataytumuz zakata, kuka bada zakka, wa amantum bi rusuli, kuka imani da manzannina wanda na aiko, wa azzartumuhum wa aqartumullaha qardan hasana, kuka girmama su, kuka yi bi abinda suka muku na abinda suka umurce ku, kuma haka kuka yi bawa ubangiji ramce ramce wanda yake kyakkyawa, to tabbas la ukaffiranna ankum sayi'atukum, zan gafarta muku dukkan ko zan kankare muku dukkan kurakuranku, wala udkhilannakum jannatin na'im, tabbas zan sa ku aljanna wadda take jannatin tajri min tahtiha al-anhar, aljanna wadda ƙoramunta suke gudana a ƙarƙashinta. Haka daga cikin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su ƙarƙashin wannan ayar shine fadalan wannan annabawa guda biyar, kamar yadda Ubangiji ya ambata mana su ya hassashi wa'ansu annabawa. Ai kaga da ya tashi bayani, wa idza akhadna minan nabiyina misaqahum, tabbas mun dauko annabawa wanda mun annabawa sun dau alƙawari a gunmu akan zasu tsaya akan tauhidi su isar da sabonmu, sai aka hassashe wa'ansu annabawa manzanni guda biyar a cikin wannan annabawa wanda Ubangiji ya ambata. Haka kuma idan muka leƙa ayar zan mu gani tana karantar da mu fadala annabin mu sallallahu alaihi wa sallama akan wannan annabawa guda biyar wanda ake kiransu da ulul azmi minar rusul. Kuma idan muka leƙa wannan ayar kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana, zan mu gani an jera wurin girma, jerantawa wurin annabawa shine bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine annabi Ibrahim, sannan annabi Musa, sannan annabi Isa. Kasancewar mas'ala ce wanda malamai suka yi sabani akan ta, wane ne yayi a cikin wannan annabawan bayan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Ida kasancewar kamar yadda suka yi ittifaki suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, sannan annabi Ibrahim, sannan annabi Musa, sannan annabi Isa. To inda aka samu sabani shine akan annabi Isa da annabi Nuhu, wane ne yahi wani wurin fadala a gun Ubangiji, shine wannan sabanin da suka samu. Kasancewar wasu daga cikin malumai suke cewa ai annabi Nuhu shine mafi fadala akan annabi akan annabi Isa alaihi salatu wassalam. Suke cewa ai dalilin da ya sanya annabi Nuhu shine farkon manzo wanda Ubangiji ya aiko a saman doron kasa, kamar yadda dalili ya gabata muka bayyana. Kuma baya da haka irin fafutuka da annabi Nuhu yayi akan kira wurin tauhidi, ai ba wanda yayi shi, kamar yadda Ubangiji yake bayyana wa Falabi safihim alf sanatin illa 50 ama, sai da yi shekara 50,000 yana kira kan tauhidi ayi imani da Allah. Ita dalilin haka malamai suke cewa annabi Nuhu yahi annabi Isa wurin daukaka, wurin fadala a gun Ubangiji. Wasu kuma daga cikin malamai suke cewa ai annabi Isa yahi fadala saboda annabi Isa irin fafutuka shi ma da yi da al'ummar shi, irin taurin kai da suka nuna kai, hamma aka yi tahdidin shi da kisa, aka yi mai nasan shi da za a kashe shi, kai hamma aka yi yunkurin kashe shi, sai dai Ubangiji barrafa'ahu Allahu ilaihi, Ubangiji ya dauke kayan shi ba su kashe shi ba. Shine wannan duka malam kamar yadda Muhammad bin Salih al-Uthaymin yake cewa akan mas'ala annabi Nuhu da annabi Isa, wannan tawakkufi zamu tsaya kuma mu ce kowanne daga cikin su yana da fadala, amma dai kamar yadda aka yi ittifaki annabi Muhammad shine jagaba, shine cikamakon annabawa, ba wani annabi wanda yake da fadala akan annabin mu sallallahu alaihi wa sallama. Kamar yadda yake bayyana mana ana khatamun nabiyina, kuma ni ne khatamun nabiyina, yake cewa ni ne cikamakon annabawa, kamar yadda kullum ake bayyana wa imamul mursalina, jagora na dukkan wani manzo wanda Ubangiji wanda ya aiko bayan shi shine annabi Ibrahim, kamar yadda ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana mana lalle badhadi ne na Ubangiji shi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sannan annabi Musa irin dawainiya da kai kawo da aka yi game da al'umma. Haka idan muka leka aya a gurguje zamu gani Ubangiji yana tabbatar mana da lalle da kai tashi a gobe kiyama, shine yake bayyana mana liyas alas sadiqina an sidqihim wa adda lil kafirina azaban aliba. Kaga tambayar da za a yi ba a nan duniya bane za a tambaya ba, ai sai bayan an mutu an tsaya a gaban Ubangiji sannan ai tambaya. Shine Ubangiji yake tabbatar mana mun yi haka domin mu tambaye masu gaskiya akan gaskiyar su. Ki sanya manzonmu sallallahu alaihi wa sallama da yazo hajjatul wada in shi sai da ya tambaya yace jama'a ku sheda hal ballagtu shin na cika wannan sakon da Ubangiji ya dora min yau ne isar muku. Suka ce bala ya rasulullahi kwarai ku manzo Allah ka isar mana da sako har sai da aka yi aso uku. Shine Imam Malik yake cewa to duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan addinin yana ganin a ai wannan abun addini ne, shi ma yace to tabbas yana tutiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaudari sakon da aka aiko shi da ya yaudari Ubangijin shi akan sakon da ya aiko shi na isar da shi. Ya sanya nan wannan ayar za mu gani tana tabbatar mana lalle da kai tashi a gobe kiyama dalilin Ubangiji zai tambaya akan masu gaskiya akan gaskiyar su. Haka kuma yake ƙara tabbatar mana lalle da kai sakayya da za a yi a gobe kiyama dalilin fadar shi yake cewa addalil kafirina azaban alima, tabbas su kuma kafure an musu taradi na azaba mai radadi. Kaga wannan shi yake nuna maka idan an yi sakamakon to tabbas idan an yi hisabin an tambaya to tabbas akwai sakamako wanda zai biyo baya, in ma ya kasance gidan aljanna ko kuma ya kasance gidan wuta ko kuma ya kasance wanda za su samu kansu a tozon larafi. Amma dai ɗan tozon larafi ƙarshen dai tukatuk za su shiga gidan aljanna, ba wani matsaya guda uku wanda take a cikin in ma gidan aljanna ko kuma gidan wuta. Amma dai a farkon hisabi da kai wanda za a ɗora su a kan tozon larafi wannan su suna nan idan wa'iza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Idan aka karkata huskarsu zuwa ga mutanen wutar jahannama ce ya Ubangiji kada ka sanya mu daga cikin wa'innan mutane wanda suke
وسلم على نبينا محمد.
كي ان بيني سيدي كرم هكا اذا ما كليك او ان كرشان اي وعد للكافرين عذابا اليما ودش اليما عذابا ميردي تبس وانا يكي قارة تبتر منا للي ان جدا متا كو ان متجهد نما زاس ان نقود السوء تعذابا عذابا ودتكي ميردي اتلو متجهد نما الله كي aka Ubangiji yake bayyana wa kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Duk lokacin da uhata ta kone ta soye ta koma gawayi za a limka musu za a sanya musu sabo uhata, haka za a ringa yi ba dan komai ba. Ubangiji yace liyazuqul azab, zan su kudan kuda azaba a gun Ubangiji sakamakon abinda ayyukan su ko sakamakon abinda hannayen su ta aikata. Wannan shine abin da za mu iya bayani a kan shi ƙarƙashin wannan ayar. Insha Allah sati mai zawa sai mu shiga aya ta tara. Abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana. Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abin da ba iya ba Allah ya iya mana. ‘Yan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara addu’a, muna fatan Ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki. Muna tawassali ga wannan zama da muka yi iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da amanna arziki. Muna fatan Ubangiji ya gafarta musu ya wassa musu a cikin kabarinsu ya ji kansu ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Darasi na gaba zan muhara bayani akan gazwatul ahzab insha Allah za yi matashiya, sannan kuma a biyo baya da ayoyin da suka zo a ƙarƙashin gazwatul ahzab.